Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia, sashen Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 31, 25 da kuma 16. A birnin Yamai dake Jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM a birnin Kwanni. Sannan muna nan kodayaushe a shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sare barkanmu da kasancewa da ku Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba a cikin shirin mu na karfe 4 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato karfe 3 kenan agogon Ghana, 10 na safe a nan Washington DC. Yau Asabar 8 ga watan Disamba shekarar 2018. Da farko ga kanin labaran duniya.
Yan sanda a Faransa sun jefa barkonon tsohuwa kan masu zanga-zanga a shahararren dandalin na Shamalize. Jami'ai a kasar Italiya sun ce mutane 6 sun mutu a wani turmutsutsun da ya auku a wani gidan shakatawa. Sannan wani fitaccen dan jam'iyyar Democrat a kwamitin tsaro na Majalisar Dattawan Amurka ya yi gargadin cewa an tsire ma Amurka a fagen fafatawar yanar internet.
Kanin labaran duniya kenan. To yayin da hukumomin tsaro a Najeriya ke kokarin ganin sun dakile karin hare-haren ta'addanci dake ake yawan gani a kwanakin nan, dakarun Burtaniya sun horar da takwarorin su na Najeriya.
Da masoja ko yana yaki ne ko kuma yana shiri, kisan duk inda ka samu soja yana ɗayan biyu ne ko yana fada ko kuma yana horon yadda fadan da yazo na gaba zai iya yi wani.
To a can Jamhuriyar Niger kuwa za ku ji cewa
ma'aikatan mu wanda ke can post de police frontalier na Petit Kouji sun samu sun tsaye da wata mota wadda daga cikin wannan mota sun samu.
Za ku ji abin da aka samu idan kuka biyo mu a cikin shirin. Za mu leƙa fagen siyasar Najeriya mu ji wani da ake toyawa a fagen yakin neman zaɓe. Sannan shirin amsoshin tambayoyinku na nan tafe da ma kaɗan daga cikin ra'ayinku. Amma duka sai ku sha labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Yan sanda a Faransa sun jefa barkonon tsohuwa kan masu zanga-zanga a shahararren dandalin na Shamalize. Masu zanga-zangar na nuna damuwar su ne kan tsadar rayuwa a Faransa. Yan sanda sun ce masu zanga-zanga akalla 1,500 ne suka bazu kan titunan birnin Paris, kuma an kama akalla 127 daga cikin su. A shirin ta na tunkarar mako hudu na wannan zanga-zangar, kasar ta Faransa ta rufe hasumiyar Eiffel da kuma wasu shahararrun wuraren yawon bude ido, sannan ta sa dubban jami'an tsaro cikin shirin kota kwana. An rufe shaguna da dama a birnin na Paris kafin zanga-zangar ta yau Asabar don kauce ma fushin masu zanga-zangar da kuma wasusu. Tunda aka fara zanga-zangar a watan jiya saboda tsadar man fetur, mutane hudu sun mutu a wasu al'amura masu nasaba da zanga-zangar. Jami'ai a kasar Italiya sun ce mutane 6 sun mutu baya ga wasu da dama da suka ji raunuka a wani turmutsutsun da ya auku a wani wurin holewa na dare da safiyar yau dinnan Asabar. Hukumomi sun ce wasu yara ƙanana, uku mata, biyu kuma maza, na cikin waɗanda suka mutu din. Ta 6 din wata mace ce wadda ta raka diyarta wurin shagalin wanda aka yi a gidan holewar dare na Latana Azura dake garin Coronelli daura da Ancona wanda ke kusa da gabar Atlantic. Yan sanda sun ce 12 daga cikin waɗanda suka ji raunukan na cikin mawuyacin hali. Kafafen labaran kasar Italiya sun ce turereniyar ta faru ne sanadiyar fashe wani abu shigen barkonon tsohuwa da wani yayi a wurin shagalin. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Wani fitaccen dan jam'iyyar Democrat a kwamitin bayanan sirri na Majalisar Dattawan Amurka ya yi gargadin cewa an fa tsire ma Amurka a fagen fafatawa ta yanar intanet bayan shan gabanta da Rasha ta yi a yayin da kasar China kuma ke gab da cin mata. Idan ana maganar fafatawa ta yanar intanet da yadda bayanan rudi da kuma bayyana yaudara, kasar Rasha ta iya gogayya da mu. Kai a fannin fasahar yada labaran rudi da yaudara, na yi imanin cewa Rasha ta sha gabanmu, a cewar Sanata Magwana a wani taron jama'a a birnin Washington DC. wana wanda ya bayyana katsa London din Rasha a zaben Amurka da gazawar fannin bayanan sirri da kuma rashin hangi yayi matukar caccakar fadar shugaban Amurka ta White House da kuma wasu muhimman ma'aikatu da kuma dai takurorin sa a majalisar dokoki na tarayya saboda abin da ya kira gazawar su yayin da har yanzu wasu abubuwa ke cikin duhu game da kama wani hamshakin shugaban kamfanin China ga dukkan alamu gwamnatocin Amurka da China na faɗi tashin takaita tasirin da kama shugaban kamfanin fasahar zai yi kan tattaunawar cinikayya tsakanin bangarorin biyu labarin damke shugaban sashin kuɗi na babban kamfanin nan na Huawei Meng Wanzhou a ƙasar Canada tuni ya girgiza kasuwannin hada-hada a fadin duniya wasu da dama sun bayyana damuwar cewa wannan al'amarin na iya gurgunta tattaunawar da ake yi a fagen cinikayya wannan na faruwa ne a daidai lokacin da bangarorin biyu ke yabawa da ganawar makon jiya tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da shugaban China Xi Jinping a matsayin wata babbar nasara zuwa yanzu dai shugaban Trump da gwamnatinsa sun yi gumi kan wannan batu sabanin yadda aka saba a cewar masu lura da al'amarin yau da kullun suka kara da cewa shugaba Trump ya ki shiga kafar Twitter kan wannan batu sabanin yadda ya saba kararrakin da masu shigar da kara a birnin New York da kuma mai bincike na musamman Robert Mueller suka shigar jiya jama'a sun zayyana dalla-dallar hujjojin garkame Michael Cohen tsohon lauyan shugaban Amurka Donald Trump da kuma Paul Manafort tsohon shugaban kwamitin yakin neman zaben Trump din a gidan yari kararrakin da aka shigar na zargin cewa Cohen ya bayar da wasu kudade ga wasu mata biyu ta hanyoyin haramun wato da Stormy Daniels wata tauraruwar fina-finan batsa da wata mai shiga fina-finan batsar har ila yau Playboy mai suna Karen McDonald a gabanin zaben kasa na shekara ta 2016 saboda rufe bakin su kan tarawar su da Trump masu gabatar da kara na tarayya sun ce Cohen ya biya kudaden ne bisa umarni da kuma hadin gwiwar Trump kararrakin da aka shigar sun kuma bayyana wani yunkuri na Rasha na yin tasiri a kwamitin yakin neman zaben Trump Trump dai ya yi watsi da wannan zargi da kuma ita kanta Rasha wadda ta ce ba ta yi shiga shan ba shanu a zaben Amurka ba
Ibrahim Almasi Garba ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC To zamu fara ne da Najeriya a kan batun tsaro inda yankurin da kasashen waje ke yi na ganin an magance matsalar karin har-haren ta'addanci da Najeriya ke fuskanta a yan kwanakin nan dakarun Burtaniya sun horar da takwarorinsu na Najeriya domin tunkarar wannan kalubale da Kaduna ga Hassan Maina kan da karin bayani
Babban Hafsan Hafsoshin rundunar sojojin saman Najeriya kenan Air Marshal Sadiq Abubakar yayin da yake jawabi wurin bikin yayi zaratan sojoji na musamman a sansanin su dake nan Kaduna inda yake jaddada goyen bayan rundunar ga manufofin gwamnatin tarayya tare da cigaba da ragargaza yan ta'adda da ma bada taimakon jin kai da tabbatar da tsaro don cigaba da kare kasar Wannan horo da rundunar sojojin saman Burtaniya ta jagoranta an horar da sojojin saman Najeriya ne a fannonin kare abokan aikin su yayin da ake irin yakin nan mai sarkakiya a sama ko a ƙasa nemo tare da ceto ɗan uwan su mayaka yayin da ake cikin yaki Babban Hafsan sojojin saman Najeriya yace wannan horar da zarata na musamman zai taimaka gaya wajen yaki da yan ta'adda da ma gaggauta shawukan sauran tu'alatin da miyagu ke tafkawa a cikin ƙasa Air Marshal Sadiq Abubakar ya yi bayanin cewar horon zai kuma baiwa sojojin damar fafatawa ko su kadai ko tare da sauran sojoji cikin kowane irin yanayi Kwamandan rundunar horar da sojoji na musamman kenan na ƙasar Burtaniya Wing Commander Steven Sekego ya ce duba da yadda salon yaki ke kara ɗaukar wani sabon salo a halin yanzu su ma sun canza tsari irin na horar zuwa yadda sojojin za su iya taka rawar gani yayin da ake artabu a sama a ƙasa ko a cikin ruwa kamar kuma yadda wani masanin tsaro Wing Commander Musa Isa Salmanu mai ritaya ke cewa wannan horo tabbas zai taimaka wa sojojin saman Najeriya
duk yadda kake da ko makamin yaki da kuma mutane idan baka ba su horo yadda za su amfani da wannan makaman ba ko kuma yadda za su gudanar da al'amuran su komai yawan su ba za su zama suna da tasiri saboda haka shi a aikin soja dole sai da horo da sake horo shi dama soja ko yana yaki ne ko kuma yana training kusan duk inda ka samu soja yana ɗayan biyu ne ko yana fada ko kuma yana horon yadda fadan da ya zo na gaba zai iya yi ko kuma ya hada duka biyun san da yake fada dole a gano mene ne matsalolin da aka samu tunda ake wannan fadan a dawo a ce to ga yadda matsalolin da aka samu ga kuma irin horon da ya kamata a bama su sojojin
Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Kaduna Nigeria
Kwan yake dun mutuwa mai bako do sai soja.
Za mu sake komawa Najeriya nan gaba kadan a cikin shirin. Amma kafin nan bari mu duba batun yaki da miyagun kwayoyi a jamhuriyar Niger. Inda jami'an tsaron kasar suka cafke wasu masu safarar miyagun kwayoyi a lokacin da suke kokarin ratsa kasar da nufin isar da wasu buhunhunan kwayoyin tramadol zuwa kasar Libya. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Suleiman Mumin bar mai aiko mana daga Yemen.
Binciken da jami'ai suka gudanar a wata motar da ta fito daga kasar Burkina Faso ne dauke da loading dankalin Turawa ya bada damar gano wasu bahuhuwa shake da kwayar tramadol da aka fi sani da tramol kimanin 25,000 wadanda daya daga cikin masu safarar ke jiran isarwar su mai domin aikawa a Gades inda a can ma aka gano wasu kayan na daban inji kakakin hukumar yan sanda Captain Mai Nasara Adili Toro lokacin da ake gabatar wa manema labarai waɗannan diloli
ranar 2 ga watan Disamba ma'aikatan mu wanda ke can post de police frontalier na Petit Kouji sun samu su tsaye da wata mota wadda ke dauke da pomme de terre don cikin wannan mota mun samu mun amshi wannan kwaya gare su wadda ta kai kamar yan kwayoyi 25,000 da mun kaci gaba da enquete mu mun samu kuma mun dora hannu bisa kan saura abokan aikin su wanda ke garin Agadez can kuma Agadez mun samu mu amshi yan kwayoyi na comprimé tramadol 85,000 kenan abun da mun ka amshi gaba daya bisa kan wannan operation yan kwayoyi 110,000 kamar inda sun samu sun sai da su cikin kasuwa za su samu kamar miliyan 18 na kudin mu na Niger
bayanai sun yi nuni da cewa masu safarar na ratsa kasar ta Niger ne domin isar da hajar su zuwa kasar Libya inda sojan sa kai ke gwamza fada a rikicin shugabancin da kasar ke fama da shi
wayannan mutane su ne mutum shida ne hudu daga cikin su yan kasar Niger ne biyu kuma yan kasashen waje ne akwai cikin su guda mai tashi da nan Yemen ya tafi Burkina Faso in ya sai kwaye sai ya sa cikin manyan motoci masu doka kaya su kama shi ta nan Yemen kamar da mun ka gudan su cikin kusu akwai guda yana aiki cikin kamfanin masu zirganiya manyan motoci wanda shi aikin shi ya sa wannan kwaya cikin motoci kamar cikin bisoshi masu tashi daga Yemen zuwa garin Agadez wannan kwayoyin ta iso Agadez su can mutanen Libya suna da mutanen su wanda ke tashi daga Sabaha in sun tashi daga Sabaha suna zo na Agadez su dauki wannan kwaya su shiga da ita cikin garin Libya
hukumar yan sanda ta bayyana cewa za ta damka waɗannan mutane a hannun hukumomin shari'a don ganin an gurfanar da su a gaban kuliya ko a makon jiya yan sanda sun gargadi jama'a akan buƙatar matsakaimi wajen yaki da miyagun kwayoyi bayan da suka tafke wasu yan fashin da bayanai ke nunin amfani da kayan maye ne ke mafarin da waɗannan matasa suka rungumi ɗabi'ar kisan kai da kwacen dukiyoyin bayan Allah Suleiman Mumin Barma muryar Amurka daga Yemen a jamhuriyar Niger
yanzu kuma sai batun siyasa inda dan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya Atiku Abubakar ya sha alwashin sauye fasalin al'amuran kasar cikin watanni 6 na farko idan har aka zabe shi a watan Fabrairu da ke tafi to sai da yan jam'iyyar PC mai mulki sun ce dadin baki ne kawai tsohon mataimakin shugaban kasar ke yi ga Hassan Umar Tambuwal da karin bayani daga Ibadan
Alhaji Atiku Abubakar ya furta hakan ne a lokacin da yake yakin neman zabe a harabar babban zauren taron nan mai tarihi Makohol dake tsakiyar birnin Ibadan Alhaji Atiku Abubakar yace sake fasalin Najeriya zai dawo wa kasar da martabarta. Alhaji Atiku yace zai inganta harkokin ilimi a kudu maso yammacin Najeriya da ma Najeriya baki daya tare da inganta ababen jin dadi ga jama'a. Daraktan yakin neman zaben Atiku Abubakar shugaban majalisar dattijan Najeriya Bukola Saraki yace Atiku Abubakar na da abubuwan da ake bukata na shugabanci ta yadda zai sanya Najeriya ta ci gaba. Shi ko shugaban jam'iyyar PDP na kasa Mr. Uche Secondus yace Atiku Abubakar ne ya dace da ya shugabanci Najeriya a shekarar 2019 don haka ƴan Najeriya su zabe shi ya gyara kasa. Jigo a jam'iyyar APC Alhaji Bello Igboho cewa yayi
wanda yake ce zai je gyara Najeriya a shidda ba zai iya ba din kokar ga ya iya fannin da an kai shi banna sai ya san hanyar da zai bi ya gyara fannin da yayi to ba shakka kowai kwana biyu na fanna a wata ji bai je gyara ta wanda shekara biyu na fanna wata 12 bai je gyara wanda biyu shekara yana fanna sai ya shekara 12 bai je gyara fannin da a Najeriya su ya fanna Najeriya gwamnati
ya ce zai samar da tsaro zai wadatar da Najeriya da ababen jin dadi.
Atiku ba zai iya samar da tsaro a Najeriya ba zai iya bada abin jin dadi.
Yakin neman zaben na jam'iyyar PDP dai ya sami halartar mambobi da kusoshin jam'iyyar daga sassan Najeriya da dama. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A Najeriya yanzu haka akwai jam'iyyu sama da 90 da za su yi takara a zaben kamar yadda hukumar zaben kasar ta ANEC ta bayyana. Amma jam'iyyun APC da PDP su ne gaggan da suka fi fice a Najeriya. To shin ko sauran kananan jam'iyyu na da karfin da za su tunkari manyan takwarorinsu a zaben na 2019?
Karfinmu shi ne kowa a kasan Najeriya baya jin daɗi da abubuwan da yake faruwa. Mutane da yawa suna neman canji, mutane da yawa suna neman sabon jini.
Sai ku biyo mu a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu domin jin ƙarin bayani. Yanzu agogo a nan na cewa karfe 10 na safe ne da minti 17. Kai tsaye ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyin. Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar tambayar Ayuba Mamman Bauchi kan tarihin shugaban jam'iyyar mutanen Arewa NPC na farko wato Dr. Barau Dikku. To idan Malam Ayuba na saurari ga ƙarshen ansar ka daga bakin Professor Adamu Beki.
Ita matar Dr. Dikku. Ya take ga Abdulmajid Miller. Wanda shine yaro na farko da suka ya sadu da Dr. Miller. Tarihi ya faɗa cewa sun haɗu ne a Tripoli da Miller lokacin da shi Abdulmajid za shi maka a zamanin nan. Sai zumunci ya shiga tsakanin su, ya je aikin makansa, da ya je aikin maka sai ya dawo, zai dawo Dr. Miller ya ce su sadu a London. Sai ya wuce London suka sadu da shi har dai zama tare, zo ya zama na zumunci da na mutunci. Ya zo ya yi makaranta a nan, ya yi malanta a makarantar Dr. Miller. Dr. Miller ya aika shi makarantu musamman St. Andrew's Oyo, ya yi bita na malanta sosai ya dawo. Sai ya aure, ya auri matarsa sunanta Hawwa, ta zama Hawwa Miller. To, ‘yarta, muna kiranta Aunty Nke, uwar Pamela da kai magana da ita. Ya zama nan ita ce kaman nurse ta farko. Yar Arewa da ta yi training. Kuma makarantar da ta je a kudu ne a ƙasan Yarbawa. To, da ta dawo babu shakka nauyin shugabanci ya soma nuna kansa da mai da abin da za ta iya yi tun daga halin da mijinta yake. Ita kuma tana son ta taimaka wajen haɗa kan matan Arewa. Kuma ba wata da ta kai munzulin inda ta kai a lokacin. To, nake gani ta dalilin haka ta sadaukar da kanta ta kafa wannan jam'iyyar matan Arewa wanda tana nan har yanzu. Yau to ka ji abin da ke shi kenan, kuma ba wani sha'anin addini a ciki har abin ya zo ya kafa haka ƙarƙashin shugabancinta ita matar Dr. Dikko. Ka ji dai irin takaitaccen bayanin da zan yi bayarwa kenan game da wannan.
Ba mamaki Malam Usman zai so ya san wasu daga cikin ayyukansa na haɓaka ƙasashe a barigaye Dr. Dikko baya ga kafa jam'iyyar NPC ko jam'iyyar mutanen Arewa da kai bayani akai wa'annan kuma ayyuka yi na taimaka ma arewacin Najeriya ko ƙasar baki ɗaya.
To Dr. Dikko da ya ciri tuta ya zama na shi kaɗai ne a shekaru da dama a Arewa kafin a samu wani doktan. By the way, ma bayanin da zan yi bayarwa ba a sami wani dokta ɗan Arewa bayan da Dr. Dikko ba sai 1957. Shi kuma wannan ɗin Dr. Audu ne, Ishaya Audu.
Yakan Allah.
Shi ne aka samu na 1957. To bayan da aka mai da jami'ar mutanen Arewa ya zama NPC, Northern People's Congress. Dr. Dikko ya ci gaba da aikin shi har ya zama permanent secretary a gwamnati. Yana cikin permanent secretary na farko 'yan Arewa a cikin gwamnati. To a lokacin nan kuma wato da siyasan ya zo ya yi ƙarfi sai aka yadda a kakkafa jam'iyyu karan na Arewa aka zo aka kafa nata jam'iyyar aka soma ba 'yan Najeriya daman gudanar da mulkin kansu. To ta dalilin haka Sadauna ya ce tuta ya zama shugaban Arewa duka. Premier. Kuma a lokacin ba wani zaɓe aka yi ba turawa mulkin mallaka suka nannaɗa mutane haka nan. Sai daga baya aka zo aka abin nan. To shi a lokacin Dr. Dikko of course ba ruwan shi da kuma sha'anin siyasa. Saboda haka ya zama permanent secretary duk sha'anin kiwon lafiya a Arewa yana hannunsa. Tunda ministry dama duk ministry kowane iri ne a Kaduna take. Amma kafin lokacin nan ya yi ayyuka wurare daban-daban-daban. Ya yi a Kano, ya yi a Kaduna, ya yi a Zaria. Kai amma shi kowane gari sai in ce Dr. Dikko ya je ya aiki iri-iri a wuraren nan. Tunda shi kaɗai ne yake taskaiwa da kawowa yana zagayawa. Shi dai likitoci turawa. To ba irin aikin da bai yi ba. Kuma ba irin asibitin da bai aiki ba. Kuma lokacin nan ai ba mu da gagarumin manyan asibitoci kamar namu na yanzu. Yawancin dispensary ne amma ya je ya aiki a dispensary ma. Duk ba inda bai yi ba. Ka yara wasu da ba su da hanyar zuwa makaranta zai taimaka musu wani zubin ma ya biya musu kuɗin makarantar. Da sauransu duk irin wa'annan abubuwan a gaskiya ba wanda bai yi ba. Kuma matarsa tana tallaba mishi sosai. Tana taimakawa wajen irin wannan musamman kuma da ta shiga cikin fannin mutanen matan Arewa ɗannan jami'ar matan Arewa. Ta dalilin wannan kuma ta kafa wuraren gidan marayu da dai sauransu duk suna yana ta aiki iri-iri a game da wannan kuma yana shiga jama'a yana taimaka musu wajen kakkafa 'yan makarantu nan da su. Yana kuma cikin aikin nasa daga nan har ya zo ya zama commissioner. Daga nan ɗashi commissioner ya zo ya zama minister ƙarƙashin gwamnatin Gowon. Tun 19 har Gowon ya sauka tare suke. 1975. Yana minister a gwamnatin General Yakubu Gowon. So ya ayyuka da dama waɗanda kila ban iya baka bayanin abubuwan da ya yi sosai yadda ya kamata. Sha'anin ba da bayani game da Dr. Dikko game da abubuwan da ya yi wannan zai ɗauki lokaci sosai bayan an bincika an gani kafin a sami cikakken bayanin da za a yi.
Yawwa, Profesa ba mamaki ku zai so ya san wani abu dangane da iyalan shi marigayi Dr. Dikko.
Okay. Na ba da ɗan bayani game da matarsa. Ya rasu ya bar ‘ya’ya shida ne ko mata uku maza uku. Ma babban ‘yarsa Aishatu Pamela ta wuri wani mai suna Malam Sadauki shi ma ya yi minister of health to amma ya rasu. To ita Pamela Sadauki ita ce matashi na farko a Arewa da ta zama deputy governor. Kuma ita ta yi makaranta a nan ta yi kuma a America tana da degree ɗinta a fannin agriculture aikin gona. To yanzu haka tana zamanta tare da 'ya'yanta a nan gidan mai gidanta inda ya rasu ya batta. Mabiye da ita kuma yi ce Saratu Dikko Auduru. Ita kuma ta yi makaranta ta zama har degree na uku doctor to kuma rike mukami masu girma a ABU har School of Basic Studies ita ta shugabanci wurin a shekaru da dama da suka wuce. Bayan ta yin wannan ta kuma je Kaduna ta rike wani sashi na ABU din kuma ta shugabanci wurin a nan Kaduna. Daga nan ne ta koma Open University a nan take har yau, ita ke rike jihar Arewa gaba daya a nan Kaduna office din ta yake. Sai kaninta Buhari shi ma ya yi engineering ya aiki da Nasiru a Kaduna a nan babban ofishin ministan Abuja ya aiki a nan shi ma ya dawo Kaduna da zama. Akwai kuma yana da ɗan wasu Jummai ita ma ta yi degree ɗinta ta aure amma mijin ta rasu ta aure da ƴaƴa sun aure ta aiki da pan inda ake hada mota na Peugeot din nan ta aiki a nan ɗan shekaru da dama. Akwai ɗan namiji wanda shi ya rasu accident ya suna Walo shi ya rasu da ya samu hatsari a mota sai dan autansu wanda shi accountant ne yana nan yana aiki a nan Kaduna. To kaji dai adadin yaran shi Dr. Brown Dikko kenan na sani kuma duk yawancin su zuwa ya yi magana da jikoki da dama a nan. Kuma bayan ya rasu yan shekaru kaɗan ita kuma matarsa ta rasu shi ya rasu April 1977 aka binne shi a nan Kaduna ya rasu a nan kuma aka binne shi haka kuma matar duk jana'izansu duka na jije duka.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin amsoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Professor Adamubeki da wanda ya hada mana sautin Salaman Abo da injiniyan mu, ni Ibrahim Kalma Sigarba ke cewa sai makon gobe.
Tumalalla gaida Ibrahim nan gaba kadan zai dawo da labarai a takaice, amma yanzu ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana. Za mu fara ne da sakon Hafizu Balaraba Gusau wanda ya ce shugaba Trump ba naɗa sabon attorney shari'a ba, ya kamata ka gane karfin jagorancin shugabancin Amurka duk ya raguwa idan wasu kasashe saboda tafiyar hawainiya da gwamnatin ka take yi a kasar. Sai sakon Suleiman Adamu Tandari Potiskum wanda ya ce muna fatan kuma EFCC za ta yi gaskiya da adalci a shari'ar da ake wa tsohon gwamnan jihar Kebbi Usman Sa'idu ɗakin gari, wato ba tare da an sa siyasa ba domin matsalolin ƙasar mu kenan. Sai sakon Aliyu Usman Taka Lafiya Birnin Kebbi wanda ya ce mai girma gwamna Atiku Bagudu don Allah ka tausaya wa ma'aikatan jiha da kananan hukumomin jihar wajen ganin an biya kudaden hutunsu na wannan shekara ta 2018 da ke dab da karewa. Salam VOA Hausa, tabbas zaben yan majalisun kasar Togo yana kasa yana dabo ganin yadda yan adawa ke barazanar kauracewa shiga zabukan, amma ni ina ganin bai kamata yan adawa su kauracewa shiga zaben ba domin yin hakan tamkar an baiwa kura fiɗa ne ta yadda take so. Wannan sako ya fito ne daga Kabiru Muhammad Bello ɗan tanin ƙara ya saku. Yanzu kuma sai labarai a takaice.
To a takaice, ɗan sanda a Faransa sun jefa barkonon tsohuwa kan masu zanga-zanga a shahararren dandalin na Champs Elysees. Masu zanga-zangar na nuna damuwarsu ne kan tsadar rayuwa a Faransar. Jami'ai a Italiya sun ce mutane shida sun mutu baya ga wasu da dama da suka ji raunuka a wani turmutsutsun da ya auku a wani wurin holewa na dare da safiyar yau ɗin nan Asabar. Hukumomi sun ce wasu yara ƙanana uku mata biyu kuma maza cikin waɗanda suka mutu ɗin. Wani fitaccen ɗan jam'iyyar Democrat a kwamitin bayanan sirri na Majalisar Dattawan Amurka ya yi gargaɗin cewa an fatsire ma Amurkar a fagen fafatawa ta yanar intanet.
Kamar Allah masu sauraro da aka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci, sai kuma da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Kafin nan, idan ana son a sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata, za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Za mu madadin shi Ibrahim Kalmasi Garba da ya ci ne gabatarwa da Solomon Abo da ya haɗa shirin baki ɗinsa sai injiniyanmu Voitech wanda muke kira zanga-zanga. Muhammad Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Assalamu alaikum.
Afrique, dites-le à un ami.